Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, da fata an wani lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Mahmud Ibrahim Kwali da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Lahadi, 4 ga watan Yuni shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Mahmud da kanun labarai.
Gwamnan lardin Belgorod a Russia ya ce makamin artillery da mayakan Ukraine suka harba yankinsa sun kashe mutane biyu kuma suka raunata ƙarin wasu mutanen guda biyu. A Sudan ana ci gaba da musayar cilla rokoki tsakanin bangarorin da ke fada da juna a babban birnin kasar Khartoum a daidai lokacin da rikicin ya shiga mako na takwas. Hukumomin kasar India sun ce tangarɗar lantarki ce ta haddasa mummunan haɗarin jirgin ƙasa da ya wakana a ƙasar a shekarar jiya Juma'a, wanda ya halaka mutane 300 yayin da fiye da 1000 suka jikkata.
Kanun labarin kenan. A cikin shirin za a ji cewa sama da mutane 30 aka kashe a wani hari da aka kai a Tangaza a jihar Sokoto.
A halin da ake ciki yanzu, Tangaza shine hali na juyayi da kuma alhini da yake an riga an yi jana'izar mutanen da suka riga mu gidan gaskiya sanadiyar harin da 'yan bindiga suka kai jiya Asabar da kuma yau Lahadi.
Shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo ya karrama wata ƴar matashiya ƴar Najeriya mai shekaru 23 da ta yi fice a wata gasar rubutu ta Nahiyar Afirka.
Shawara da ni zan iya bayarwa inda a ce da hali ne iri waɗannan ne ya kamata ƙarfafa su, kuma in aka ƙarfafa su kasan kasan ma gaba ɗaya za ta samu.
Sannan za a ji kuma cewa jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya ta zaɓi gwamnan Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad a matsayin sabon shugaban ƙungiyar gwamnonin PDP a Najeriya. Kamar kowace ranar wato Lahadi, yau ma muna tafi da shirin matasa a duniyar gizo wanda Halima Abdulra'uf za ta gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labarun. Gwamnan lardin Belgorod a Russia, Vyacheslav Gladkov, ya ce makamin artillery da mayakan Ukraine suka harba yankinsa sun kashe mutane biyu kuma suka raunata wasu ƙarin mutanen guda biyu. Lardin Belgorod na kan iyakar Ukraine da Russia, kuma farmakin da aka kai babu ƙaƙƙautawa ya sanya hukumomin yankin kwashe kimanin mutane 5,000 daga ƙauyukan lardin a shekaran jiya Juma'a. Magajin garin lardin Valentin Demodov ya ce an samar da matsuguni ga waɗanda aka kwashe ɗin a tsakiyar birnin Belgorod. A hannu guda kuma wani makami mai linzami da mayakan Rasha suka jefa tsakiyar birnin Dnipro na ƙasar Ukraine a yau Lahadi ya rusa wani gini mai hawa biyu, ya raunata mutane 20 kuma 5 daga cikinsu yara ne ƙanana, kamar yadda hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasar ta tabbatar. A Sudan kuma ana ci gaba da musayar cilla rokoki ne tsakanin bangarorin da ke fada da juna a babban birnin ƙasar Khartoum a daidai lokacin da rikicin ya shiga mako na takwas. Gana wasun fadawa kamfanin dillancin labaru na AP cewa bam ya fado a kan fararen hula a yankin kudancin birnin, yayin da rahotanni ke cewa an harba makamin artillery a bangaren arewacin birnin na Khartoum. Mazauna birnin sun ba da labarin cewa mayakan kungiyar RSF ta Muhammad Hamdan Dagalo sun harbo wani jirgin yaƙi rundunar sojojin gwamnati wadda kwamandan rundunar General Abdulfatah Al-Burhan ke jagoranta. A baya dai Hamdan da Al-Burhan sun sha cewa za su kare fararen hula a yaƙin da suke da juna tare da samar da hanyoyin safarar kayayyakin agaji ga mabukata. Amma yanzu sun ci gaba da zargin juna kan rashin mutunta wuraren da fararen hula ke zaune da kuma kai hare-hare muhimman gine-gine da cibiyoyi na gwamnati. Adadin mutanen da suka mutu ya kai 15 ciki har da jami'an tsaro 2, yayin da aka kwashe kwanaki da dama ana arangama tsakanin 'yan sanda da magoya bayan shugaban 'yan hamayya na ƙasar Senegal Ousmane Sonko. Gwamnatin ƙasar ta ce rikicin ya ci gaba da afkuwa a wasu birane na ƙasar ya zuwa ranar Juma'ar da ta gabata, inda masu zanga-zangar ke jefa duwatsu da kona motoci da cibiyoyin cidikayya, lamarin da ya sanya 'yan sanda da sojoji suka yi amfani da hayaki mai sanya hawaye domin tarwatsa su. Kotu ta yanke hukuncin ɗauri ga Usman Sonko a ranar Alhamis ɗin da ta gabata saboda laifin rashawa, sai dai kotun ta wanke shi daga zargin yi wa wata mata fyaɗe. Koda yake Mr. Sonko bai halarci zaman kotun ba a Dakar, babban birnin kasar ta Senegal. Labarun na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan, Mahmud zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan. Mutane sama da 30 ne wasu 'yan bindiga suka hallaka a yankin Tangaza na jihar Sokoto daga jiya Asabar zuwa yau Lahadi. Abokin aikinmu Ibrahim Kalmasi Garba ya tuntubi wakilinmu a shiyar Sokoto, Muhammad Nasir, wanda ya fara da tambayarsa halin da ake ciki a yankin Tangaza da kewaye bayan wannan mummunan halin. Sai ya ce,
Alhaji Ibrahim, a halin da ake ciki yanzu Tangaza shi ne hali na juyayi da kuma alhini, da yake an riga an yi jana'izar mutanen da suka riga mu gidan gaskiya sanadiyar halin da 'yan bindiga suka kai jiya Asabar da kuma yau Lahadi. Saboda al'amari ne wanda ana tausayawa, saboda ba ƙaramin ɓanna suka yi ma jama'ar waɗannan ƙauyukan ba, musamman ƙauyukan Raka da Hilingawa da kuma Raka Dutse. Bayanin da na samu duk da yake na yi ta kira lambar tsohon shugaban ƙaramar hukumar mulkin yankin Bashir Isa Salo Kalanje ne, amma dai ban same sa ba saboda ya je garin wurin jana'iza. Hanyar sadarwa a garin tana da wuya, amma dai bayanin da ya ma wani abokin aiki na kafin ya je wurin jana'izar ya nuna cewa a ƙauyen Raka kawai an kashe mutane 18, ƙauyen Hilingawa an kashe mutum 17, ƙauyen Raka Dutse an kashe mutum 2, sannan akwai mutane 3 da aka jikkata yanzu haka suna nan kwance a asibitin Gwadabawa, da yake garuruwan sun yi iyaka da ƙaramar hukumar mulkin Gwadabawa wanda ke makwabtaka da ita ƙaramar hukumar mulkin ta Tangaza.
Waɗanne irin 'yan bindiga ake zargi da kai harin?
To, 'yan bindigar da ake tuhuma dai ba su wuce waɗannan da ake ganin Fulani ne waɗanda ke ɗauke da makamai ba, suna cin zarafin mutane a cikin daji, domin wannan ba shine karo na farko ba. Dukkanin ƙauyukan da ke wannan zagayen na garin Tangaza da ma cikin Tangaza ɗin sun sha fuskantar hare-hare daga waɗannan mutanen.
Shin dama akwai wata jiƙaƙƙa tsakanin 'yan bindigar da mutanen garin ne, ko ko dai harin nan ne da 'yan bindiga suka saba kaiwa?
To, a iya cewa akwai azaza tsakanin 'yan bindiga da su mutanen garin, domin su 'yan bindigar tun inda aka fito sun yanka ma ƙauyuka daban-daban kuɗin fansa, abinda suka kira kuɗin fansa ko kuma kuɗin haraji da ake kiran su a wasu wurare. Abinda suka rufe kuɗin fansa shine gari zai fanshi kanshi, ma'ana mutanen garin za su haɗa kuɗi su baiwa su 'yan bindiga matsayin kuɗin fansa. To, irin sun yi haka nan sun tsirar da kansu daga fuskantar hari daga 'yan bindigar. Akwai garuruwan da ke kusa da hukumar ce ƙarƙashin ita wannan mazaɓar taraka da suka haɗa da irin Ladendo da Dabagi da makamantansu, duk an aza musu haraji kuma wasu daga ciki sun biya kuɗin fansa, amma su waɗannan ƙauyukan sun ƙi su biya kuɗin fansa ne.
Me hukumomin tsaro ke cewa kuma zuwa yanzu wani hali ake ciki a garin?
Yanzu dai na tuntuɓi rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto, inda na kira muƙaddashin kakakin rundunar ASP Rufa'i Ahmad, amma ya shaida min cewa lallai lamarin ya faru, amma yadda ake yaɗa alƙaluma cewa an kashe mutane da yawa abin bai kai haka ba. Yanzu haka dai suna nan suna aiki akan hidda rahoto akan abin da ya faru, kuma yana ma kan tuntuɓar DPO na wannan yanki na Tangaza domin shi bashi sahihin bayanin abin da ke faruwa domin su wallafa su sanar da al'umma. Amma in don faruwa al'amarin sun tabbatar da ya faru, sai dai abin da ake yaɗawa cewa an kashe adadin mutanen da aka ce an kashe shine abu su tabbatar ba, sai sun kammala haɗa rahoton su, wanda yanzu haka suna kan haɗa rahoton.
Ibrahim Kalmasi Garba kenan a tattaunawarsa da Muhammad Nasir, wakilinmu a jihar Sokoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ga Mahmud da ci gaban labaran duniya.
Ministan harkokin sufurin jiragen ƙasa na Indiya Ashwani Bishnoi ya ce tangarɗa da aka samu a layin da ke samar da lantarki ga injina shine musabbabin mummunan haɗarin jirgin ƙasa da ya wakana a ƙasar shekaran jiya Juma'a, wanda ya hallaka mutane 300 yayin da fiye da 1000 suka jikkata. Mr. Ashwani ya faɗa wa gidan talabijin na ƙasar a yau Lahadi cewa binciken da za a gudanar shine zai fayyace waɗanda ke da hannu akan batun da kuma dalilansu na yin hakan. Ya ce bayan kammala bincike za a yi bayanin musabbabin hadarin a hukumance, amma dukkanin bayanan za su samu ne bayan an karkare ayyukan ceto da ba da agaji. A cewar sa, yanzu ma'aikatan agaji sun mai da hankali ne akan kwashe baragwazon jirgin domin a sami hanya da sukunin ci gaba da jigilar fasinja. A jiya Asabar ne dai Prime Minister na India Narendra Modi ya ziyarci wurin da hatsarin ya faru, inda ya kwashe fiye da rabin sa'a tare da masu aikin ceto kafin daga bisani ya wuce zuwa asibitin da aka kwantar da mutanen da suka jikkata. A zantawa da manema labarai a yin ziyarar, Prime Minister Narendra ya ce gwamnati za ta yi duk abin da ya kamata domin tallafa wa waɗanda suka tsira da ransu. Yana mai cewa gwamnati za ta lalubo tare da hukunta masu kitsa hadarin. Hukumomi a China sun ƙara tsaurara tsaro akan hanyoyin shiga dandalin Tiananmen, inda masu rajin demokaradiyya suka yi gangami a shekarar 1989. A cikin wata sanarwa rundunar 'yan sandan ƙasar ta faɗa jiya Asabar cewa ta kama mutane hudu bisa zarginsu da ƙoƙarin tada fitina da yin ayyukan da suka ci karo da muradin ƙasa. Sanarwa ta ƙara da cewa an cafke wasu ƙarin mutane hudu bisa tuhumar karya doka da oda, kodayake hukumomin tsaron sun ƙi yin ƙarin bayanin da manema labarai suka nema game da batun. Shi dai dandalin Tiananmen shi ne wurin da ake gudanar da gangamin shekara-shekara na tunawa da ɗaruruwa ko dubban mutanen da suka mutu bayan da sojoji suka buɗe musu wuta a daren 3 ga watan Yuni zuwa wayewar garin 4 ga wata a shekarar 1989.
A gaida Mahmud da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, shugaba Nana Akufo-Addo na kasar Ghana ya karrama wata matashiya 'yar Najeriya mai shekaru 22 da ta zo na ta daya a gasar rubutu tsakanin matasa a nahiyar Afirka, wadda wata cibiyar ƙasa da ƙasa da ke zaune a Tanzania ta shirya. Wakilin mu Hassan Maina Kaina ya haɗa mana rahoto.
Gasar wacce wata cibiya mai suna Ngozi Institute da ke kasar Tanzania ta shirya wa matasan Afirka da ke tsakanin shekaru 18 zuwa 25 da matasan Burtaniya da India su ma suka taka rawa a ciki. Faiza Atu Muhammad, 'yar shekaru 22 daga yankin Gulu Batsa a karamar hukumar Lafai a jihar Niger, Nigeria, ita ce ta zo na farko. Tuni kuma shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo ya karama wannan matashiya 'yar Najeriya a wani biki da aka yi a birnin Accra, inda tsoffin shugabannin Najeriya biyu, wato Olusegun Obasanjo da Goodluck Jonathan da matsayin shugaban kasar Tanzania Jakaya Kikwete suka halarta. Na tambayi Faiza Atu Muhammad ko menene jigon rubutun nata.
So for example, masu noma suna da issues da sun gama noma at the end of the season, sai ka san abincin da duk suka kwasa ya fara bacewa, ba su iya kai kasuwa ba, ba motan kaiwa. In sun gama sayarwa, kuɗin da suka samu is not even enough to yi noman next season. Kamar mutanen da suke noma, sai ka ga an yi kidnapping insu. Menene solutions for mutanen da suke irin aikin nan? And then some of the solutions would be okay. Gwamnati has to step in and make sure that mutanen nan suna da kuɗin da za su iya aikin da suke yi, da za su iya siyan fertilizer, da za su iya siyan su tractors, saboda aikin ma ya zama easier.
Akwai wani lambar yabo ne ko kyauta da kika samu bayan wannan rubutu?
The best essay an ba da prize na $2,000.
So yanzu kin samu $2,000 kenan.
Yebo.
Tuni kuma ƙwararru a Najeriya irin su Professor MK Othman da ke zama tsohon director a cibiyar bincike da aikin gona na Jami'ar Ahmadu Bello ke cewar wannan nasara da Faiza ta samu dokaka ce ga Najeriya.
Sai babban abin farin ciki ne da ita Faiza Atu Muhammad da ta je ta shiga cikin wannan gasar rubuce-rubuce kan aikin harkar gona har su 1,150. Faiza abin ta rubuta ya zamanto aka zaba, ya zamanto shi ne na farko. Wannan abu ne babban abubuwan farin ciki ne kwarai da gaske da kowane ɗan Najeriya wanda yake Najeriya da wanda yake kasashen waje.
Musa Labaran Wamba na zama ɗaya daga cikin jagororin hada-hadar kasuwancin albarkatun gona a Najeriya.
Ina so in yaba ma ta yi nasara wanda ta zo na ɗaya a Afirka gaba ɗaya, kuma muna murna ƙwarai da gaskiya. Shawara da ni zan iya bayarwa inda a ce da hali ne, iri waɗannan ne ya kamata a ƙarfafa su, kuma in aka ƙarfafa su kasan ma gaba ɗaya za ta samu, don lokacin nan ba abin da zai taimake Najeriya kamar agriculture. In dai muka mai da hankali iri waɗannan ƙoƙari da suke ɗinnan, shi ne yakan bubude mana idanu na waɗansu sani na harkar gona na zamani, daga haka shine zai karfafa kasan ma gaba ɗaya.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan mai na kaina. Babban jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta gudanar da taronta da farko tun bayan gudanar da babban zaɓen ƙasar. Taron wanda ya samu halartar wasu manyan jam'iyyun adawa guda bakwai ya zaɓi gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad a matsayin sabon shugaba na ƙungiyar gwamnonin PDP a Najeriya. Ga dai Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani.
Gwamnonin jihohin PDP da ke mulki da zaɓaɓɓun wakilai na tarayya da kuma jam'iyyun adawa guda bakwai sun halarci taron da ke buƙatar jam'iyyun adawa su haɗa kai don kawo sauƙi a al'ummar Najeriya, in ji cewa Honorable Ali Isa Jesse, wanda ya bayani a matsayinsa na sakataren ƙungiyoyin jam'iyyu a Najeriya.
To alhamdulillah, sunana Honorable Dr. Ali Isa Jesse, memba ne zaɓaɓɓe daga Balanga Billiri a jihar Gombe. Na magana ne a madadi na sakataren kungiyan zababbun yan majalisa gaba ɗaya na duka jam'iyyu na Najeriya. Babban abin da ya kawo mu nan Bauchi shine jam'iyyar mu ta PDP ta shirya wannan taro na session kashi guda biyu. Na farko mu yan jam'iyyar PDP mu zanna particularly yan majalisa na tarayya da dattabai da aka zaba, kamin aje a rantsar da mu mu yi shawarwari menene ya kamata mu yi da wani hanyoyi za mu bi wurin yadda za mu fitar da kasan nan halin da muka samu kanmu. So sannan kuma har ila yau muka gayyaci sauran yan jam'iyyu na adawa da muke tare da su, wanda su ma suka samu suka zo, kuma mun yi lafiya mun gama lafiya. Muna da jam'iyyar Labour Party, akwai membobi da aka zabe su a majalisar tarayya kawai suna da memba zababbu wajen 35. Muna da jam'iyyar NNPP wanda su ma an gayyace su a majalisar tarayya, suna da membobi sun kai 19. Sannan muna da YPP, muna da ABGA, muna da SDP, muna da ADC, duka suna cikin jam'iyyu guda bakwai da jam'iyyun adawa suka hadu, wanda a majalisa ta yanzu da muke tare da ita mu dai ana kiran mu membobin jam'iyyun adawa, amma kuma mun fi jam'iyyar ta gwamnati majority member zababbu a majalisar tarayya.
Honorable Bafa Misau dan majalisar wakilai daga jihar Bauchi ya bayyana dalilan da yasa aka zabi Gwamna Bala na jihar Bauchi a matsayin shugaban kungiyar gwamnonin PDP a Najeriya.
Sunana Honorable Bob Aliyu Misau. Kamar kaga dubo shi shugaban da suka cire, za ka ga shugaba ne wanda ke jajirce, shugaba ne wanda ya san rikon aiki, tunda kaga yayi senator, yayi minister, yayi gwamna, kuma shugaba ne wanda in ana fada a turanci wanda ya fasa ceiling din glass ta sama, ba don komai ba saboda abubuwan da ya yi na ci gaban jam'iyyar PDP.
Sabon shugaban kungiyar gwamnonin PDP a Najeriya, Sanata Bala Abdulkadir Muhammad, ya ce zaben da aka yi musu da mataimakinsa na nuni da irin ayyukan da ke gabansu na haɓaka jam'iyyar PDP din a Najeriya.
Sunana Honorable Bob Aliyu Misau. Kamar kaga dubo shi shugaban da suka cire, za ka ga shugaba ne wanda ke jajirce, shugaba ne wanda ya san rikon aiki, tunda kaga yayi senator, yayi minister, yayi gwamna, kuma shugaba ne wanda in ana fada a turanci wanda ya fasa ceiling din glass ta sama, ba don komai ba saboda abubuwan da ya yi na ci gaban jam'iyyar PDP.
Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab Muhammad, wannan shirin na zuwa nuku ne daga nan Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa miya da alkhairi karbi ya da zamba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Tare da fatan ana cikin koshin lafiya kuma ana ci gaba da tafka muhawarar neman mafita ga yanayin da aka tsinci kai bayan da sabon shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ayyana cire tallafin man fetur kai tsaye bayan karɓar rantsuwar kama aiki a ranar 29 ga watan Mayu da ya gabata. Halima Abdulrauf ce ke muku lalle marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafa wannan yanar gizo. Madalla, to a cikin shirin namu na wannan lokaci za mu yi nazari ne akan fa'idoji da kuma illolin yin amfani da kafofin sada zumunta a daidai wannan lokaci da ake ganin karuwa a batun yada labaran kanzan kurege da farfaganda tsakanin 'yan Najeriya, musamman ma matasa da wasu mutane ke amfani da su wajen cimma manufarsu na daban, inda za mu ji daga bakin wasu mutanen da suka yi fice a kafofin na yanar gizo kan yadda za a samu mafita. Rahotanni sun yi nuni da cewa 'yan Najeriya masu son amfani da kafafen sada zumunta ne. Alƙaliman ƙididdigar dandalin Statista na watan Janairun shekarar 2023 sun yi nuni da cewa Najeriya na da masu amfani da shafukan sada zumunta miliyan 31.6. Manhajar aika saƙonni ta WhatsApp ita ce aka fi amfani da ita a ƙasar, wacce ke da kusan kaso 95 cikin 100 na masu amfani da ita. Facebook, YouTube da Instagram sun biyo bayan kafafen sada zumuntan da aka fi amfani da su a Najeriya. Kazalika, akasarin matasa a Najeriya na shafe sama da sa'o'i 5 a shafukan sada zumunta a kowace rana. Wannan alƙaliman na da girma sosai fiye da yadda ake gani a wasu ƙasashen duniya na awanni 2 da mintuna 22. To, bayan jin waɗannan alƙaluma, bari mu fara jin fa'idoji da illolin amfani da waɗannan kafofin sada zumunta ta bakin ƙwararriya a amfani da social media ɗin. Zainab Muhammad Anani, wacce aka fi sani da Voice of Anani.
Kamar kullum, komai yana da fa'ida da kuma rashin fa'idarsa, amma fa'idojin kafafen sada zumunta sun fi illolinsa yawa, ya danganta da yadda kowa yake amfani da shi. Na farko, kafafen sada zumunta zai iya zamar da mutum miliyoniya, domin akwai matasa da dama da suka samu arzikin gaske ta kafafen sada zumunta domin sun yi amfani da shi yadda ya kamata. A zamanin yanzu, siye da siyarwa ne ma yake ya koma ta yanar gizo gaba daya. Na biyu, kamar yadda sonan yake sada zumunta, matasa na iya sada zumunci ta waɗannan kafafen. Dan uwanka da ke America yanzu nan zai kira ka ta waɗannan kafafen, ka ganshi shi ma ya ganka, kamar kuna guri daya. Na uku, yaɗa labarai. Sabanin da, yanzu labarai sun fi bazuwa a kafafen sada zumunta fiye da jaridu da gidajen talabijin da sauransu. Sai dai fatanan ake samun ɓata gari masu yaɗa labaran ƙarya domin samun mabiya da yawa ko cika wani buri nasu, wanda hakan gaskiya bai kamata ba. Amma idan abu ya faru ko kana da sanarwa da kake son mutane su ji, to kafafen sada zumunta shine mafi saurin yin haka. Ina kira ga matasa da su yi amfani da kafafen sada zumunta ta hanyar da ya dace. Nagode.
Baya ga Zainab, ga wani fitacce a kafafen sada zumunta da nasa bayani.
To, sunana Muhammad Rabi Danti ne, wanda kuka fi sani a kafafen yada zumunta da youngsters. Lamari na amfani da kafafen yada zumunta a wannan lokaci ya zama abin da ya zama kuma yanayi ne da muka samu kanmu, ta yadda zaki ga mutanen gari abin da suka fi so shine abin banzan. Ta yadda indai abin banzan ake yi, yanzu zaka ga mutane na tururuwa suna yadawa har suna maka kyauta a wasu lokuta. Kamar da yanzu yawancin yaran nan masu ihu, masu rashin kunya a TikTok, sai kaji an ce wani ya bata kyauta wani, wanda mun san akwai mutane suke ta abin kirkin da yawa. Tuni akwai wanda karatu Alkur'ani ma suke yadawa. So promotion ne kan ja da abin da society suke fara tun ba daga su ba, mu ma da muke encouraging din su daga nan matsalan take. Mu ne matsala na farko, duk da a ce muna son abin kirki, muna yada abin kirki, muna supporting abin kirki, ga Allah mutane da sun fi maida hankalin su kan wannan bangaren. So yanzu babu yadda muka iya da yaran nan, babu yadda muka iya da su, haka za mu kalle su su cigaba da wannan abubuwan da muke, illa iyaka shine mu gaya musu gaskiya. Kuma lamari na zaben abin da zaka yi da social media, ko kai abin arziki, ko kai abin tsiya, ya danganta da ra'ayin mutum da tarbiyyar mutum. Yawanci wata mutane sukan zo reflection din rayuwarsu kake gani a social media, wasu ko a gidansu haka suke tsaran nan da tumbele. So babu inda ka iya da mutane. Abin da ya na sani shine illa iyaka mutum ya sani. Social media an zo Allah ya kawo mu wani zamani ne na abin da ka gina ka bari zaka mutu ka bar shi, ko baka mutu ba zaka tsufa ka bar shi. Zaka girma san da zaka zama wani abu a duniya, zaka gan shi. Yaranka za su zo ko su alfahari da kai, ko su kuka da kai, ko ka bata musu suna, ko ka gyara musu suna. To ya danganta da inda mutum zai kalla irin wannan. Muddin in ma kayi sa musu suna ta hanyar da bata dace ba ko ta hanyar rayere ko ta hanyar yada hotunki ko wasu abubuwa kakan iya zuwa kai ma wannan abin tsarki ka musuluntar da shi ka zo ka gina shi ta hanya mai kyau ka zo ka inganta rayuwarka domin kaman ya zama maka tuba so wannan ina ga shine hanyar da ya kamata mutane su daukar ma kansu cewa duk abin da kai rayuwa ce akwai ran da zaka zo kai da na sani duk kuma abin da zaka yi da na sani a rayuwar nan ka guje shi kai kanka abin da kake ka san bai dace da abin mutanen arziki ba ka san ba abu bane da zaka yi alfahari da shi a san da girma ya zo ya kama ka abu ne da la'alla dolan ko yanzu kanka na rawa ka duba karshen irin masu irin abin da kai ka duba karshen wannan abin da kake aikatawa ki duba karshen wannan abin da kake aikatawa rayayen TikTok zage-zage ihu surukatan banza ina zai harfar da ki me zai samu miki a duniya da ba za ki samu ta hanyar arziki ba wannan shine abin da ya kamata mutane su gaya ma kansu abin da yasa nake fadan wannan abu ne da idan har mutum bai gaya ma kansa gaskiya da kansa ba baka iya zuwa gidan mutum da bulala kace sai ya bari so sai san da mutum ya gaya ma kansa gaskiya da kansa domin social media nan an yi shi domin shi ne aka ba shi kadai ke da passport account din nashi ne shi zai abin da ya ga dama da shi to muddin ba shi ya gaya ma kansa gaskiya ba muddin ba shi ya zaba abu mai kyau ba baka da inda ka iya da shi to illa iyaka shine Allah ya ganar da mutanen mu ya sa kuma sa gane cewa fa komai akwai ranar kindillanci akwai ranar da na sani
sunana Isa Musa daga cikin fa'idojin kafafen sada zumunta wato social media na yanda ake samar da bayanai ko kuma in ce information akan lokaci kuma ga masu sana'o'i akan social media ana iya cewa ba tare da masu sun bude shaguna ba eto ga masu saya da sayarwa akan kafafen sada zumunta akwai Swift Reach zaka iya samun ba mutane da dama zaka posta ko kuma ka bayyana abubuwan da kake saidawa social media handle ɗinka kuma ga mutane sun bibbi sun gani kuma kama saida ba tare da ma ka fara sanarin cost din bude shago ba da zaka rinka biya annual revenue akan kama shagon da zaka rinka sana'a da sauransu zaka rinka saya da sayarwa da abubuwa irin haka amma dai in sanin abin da ke da fa'ida akwai ɗayan hannun yanda mutane akwai wanda ke amfani da kafafen sada zumunta wajen damfar mutane da dama mutum zai zo ya bude page ko in ce account na bugi ya je yana damfar mutane a je ana yada propaganda da sauransu dai kuma ya kamata gwamnati gaskiya ta zo ta shiga cikin al'amarin ta duba a neman mafita
kazalika hukumar kula da sadarwa ta Najeriya wato NCC ta fitar da sabbin kididdigar masana'antu da ke nuna cewa an samu karuwar masu amfani da wayoyin hannu da miliyan 4.61 zuwa miliyan 226.84 a shekarar 2022 kawai dangane da bayanan na hukumar a watan Fabrairun shekarar 2023 adadin biyan kuɗin wayar salula ya karu zuwa miliyan 226.84 daga miliyan 225.88 da aka nuna a cikin watan Janairun shekarar 2022 to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu da sa'aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan sashen Hausa na Muryar Amurka ni Halima Abdullahi ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin ƙoshin lafiya bi salam
to madalla yanzu ko ga kaɗan daga cikin sakonni da ku aika mana ta hanyar email sakonmu na farko ya fito daga Shewa da Muri Jau ya ce a halin da muke ciki yanzu kudin sufuri ya ninka a Najeriya duk inda ake zuwa naira 1,000 yanzu ya koma 2,000 saboda haka muna kira ga gwamnatin Tinubu da ta samar da motoci da NAPEP a watsa su a lunguna da sakunan Najeriya su dinga daukar talakawa a farashi mai sauki domin rage wa talakawa radadin sufuri da cire tallafin man fetur ya haifar sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga Jamila Ado Salati Goma ga Annabi Rijau daga Jamila Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Aisha Lawal Bin Hanbali MK dan Silva Sakkwato da Maimuna Aliko Auda Kafinta Yalwa da Aisha Usaini Dangote Karasuwa tare da Fatin Ado Salati Goma ga Annabi Rijau suka ce umarnin da Baba Tinubu ya ba sojojin Najeriya na cewa su gaggauta hada kai don kawo karshe ƴan ta'adda da masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa abin murna da farin ciki ne ga al'ummar Najeriya don haka muna addu'a Allah ya sa kadar rijiya ta bada ruwa guga ta hana to madalla sai a ci gaba da aiko mana kuma da idan Allah za mu rika tura za mu rika karanto muku duka iya abin da zamu iya kawo muku kenan idan Allah ya yarda sai da daddare za ku jibo dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya shirya ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan la'asariya wato Mr. Bill kenan. Baba Yakubu, mai kirini nake muku, fatan alkhairi. Wassalamu.